أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da wannan lokaci na wannan rana mai tarihi, barka ranar Laraba, daren Alhamis, inda muke fara tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata mai tarihin albarka, watan Ramadan. Dai gare sa hijirar babban jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine daidai da 18 ga watan Fabrairu miladiya, aihuwa Isa danna na Maryam alaihi salatu wassalam 2026. A wannan masallaci mai tarihin albarka na markazul Imam al-Bukhari littahfiz al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya. Kafin muke fara karatu, muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai ko tuɓa-tuɓai. Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su. Muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai, Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama. Mu kuma in tamu ta taho, Allah ya sa mu cika da imani. A wannan ƙasa tamu ta Niger, muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. ‘Yan uwanmu Falastinawa, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki, ya kawo musu mafita daga mamayar ‘yan mamaya ‘yan Isra’il. A shekarar bara mun tsaya ƙarshen suratu Ali Imran, kuma Allah da iyawashi mun yi ma a suratu Ali Imrana karatun wata biyu, aya guda 200 kenan, kusan aya 100 duk wata. Muna tawassuli da ayyukan da ya gabata, Allah ta'ala ya karbi ibadunmu gaba ɗaya. Akwai ‘yan uwa da ke izo baran addu’a, Allah ka san kowa da buƙatar shi, Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi. Mai buƙata wadda ba ta alkhairi ba, Allah ta'ala muke roƙo ya musanya mai ta koma ta alkhairi, ya biya masa. Yau za mu tashi da izinin Allah ta'ala farkon suratul Nisa, sura wadda ake ambaton mata. Kafin muke farawa, yana da buƙatar mu ambaci munasabar alaƙar wannan ayoyin da za mu karanta da ayoyin da suka gabata na suratul Ali Imran, wanda ita suratul Ali Imran ta ƙare da faɗar Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu subiru. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Ubangiji Allah ta'ala yace, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, isbiru, ku yi hakuri, wasabiru, ku dada akan hakurin ku, warabitu, ku yi ribati, ku hada kanu, ku zamcinciya madaurin ki daya, wattaqu Allah, ku ji tsoron Allah, la'allakum tuflihuna, don ku samu rabauta. Arribat, kamar yadda muka ambata a shekarar bara, shine azabura, a tashi a yi yaƙi da jihadi ba don komai ba, sai don neman yarda Allah. Wannan ayoyin da wannan sura suratul Nisa suna da alaƙoƙi kamar haka. Alaƙa ta farko, Allah ta'ala ya kwaɗaitar da mutane a ƙarshen suratu Ali Imran da cewa a ji tsoron Allah, wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Sai ya buɗe suratul Nisa da farkonta cewa a ji tsoron Allah. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Sai Allah ta'ala ya buɗe wannan sura, ita ce suratul Nisa, da a ji tsoronsa. Kenan kamar alaƙoƙin suna da ƙarfi tsakanin suratul Ali Imran da suratul Nisa. Na'am. Ita suratul Nisa, bancin alaƙa ta kasantuwar Allah ta'ala yayi bayanin a ji tsoron shi a ƙarshen suratu Ali Imran, sai Allah ya ci gaba da bayanin yaƙin Uhud da ba'i da ambaton shi a cikin Ali Imran ba. Wannan ita ma alaka ce mai ƙarfi tsakanin Ali Imran da suratul Nisa. Alaka ta gaba, Allah ta'ala ya ambaci ambaton mata a cikin suratu Ali Imran, sai ya kammala wannan ambaton a cikin suratul Nisa. Wannan na daga cikin ababen da malamai ke ambata a cikin munasabatun nuzul ko kuma mutanasubul ayat a cikin alqur'ani, wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan mas'alar, irin su al-imamul baqa'i wanda ya yi rubuta wani littafi mai suna nazmud durar fi tanasubil ayati was-suwar. Wannan littafi littafi ne wanda ya bayanin yadda Allah ya tsara ayoyi. Zaka iske an ƙara wannan surar, za a shiga sabon sura da alaka mai kyau, da nabira mai kyau, da matashiya mai kyau. Allah ta'ala ya ce ba'da bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, allazi khalaqakum min nafsin wahida, wanda ya halicce ku daga rayuwa guda, wa khalaqa minha zawjaha, ya halicci matar wannan rai daga gare ta, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, Allah ta'ala ya watsa ya fitar ya halittar daga wannan tsatson maza da mata masu yawa. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, allazi tasaaluna bihi, wandan da kuke roko dan sa, wal arhama, da zumunta, inna Allaha kana alaikum raqiba, lalli Allah ta'ala ya kasance mai kiyayewa ne, mai muraqaba ne a gare ku. Wannan ayar malamai suka sun tattauna akan surar gaba daya. Al-Imam Al-Awfi ya yi riwaya daga Abdullahi dan Abbas, yace wannan sura suratul Nisa sura ce madaniya, sura ce wadda ta sauka a garin Madina, banda aya guda a cikin ta, ayar da Allah ta'ala yayi umurni da ayi a rike amana, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, suka ce aya ce wadda ta sauka a garin Makka. Haka Malam Ibn Mardawai ya yi riwaya daga Abdullahi dan Zubair, daga Zaid dan Thabit, an yi riwaya daga Abdullahi dan Lahi'a, sai dai riwaya ce wadda bata inganta ba, cewa wannan sura ta sabka a garin Makka. Gaskiyar zance suratul Nisa ta sabka a garin Madina ne, ba dan komai ba, saboda hadisin ummuna Aisha Allah ta'ala ya kara yarda gare ta, inda take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sabkan mai da suratul Nisa bayan yayi dukhuli a gare ni, shi kuma annabi bai yi dukhuli ga ummuna Aisha ba, sai a garin Madina. Wannan shine abinda malamai suka ambata a wannan sura. Suratul Nisa tana da falala da yawa, na daga cikin falalarta bayanin hukumce-hukumcen gado. A cikin Al-Qur'ani babu wata sura da ta yi bayanin gado da hukuncin gado da haƙƙin wanda ya kamata a ba gado kamar yadda suratul Nisa ta yi wannan bayani. Allah ta'ala ya bayyana gado da kanshi, da wanda ya cancanta a ba, da wanda bai cancanta a ba ba. Hissa, duk wani malami da zai yi istinbati, da zai tsakuro ma'anar hukuncin gado a cikin Al-Qur'ani, zai dibo ne a cikin suratul Nisa ya yi bayanin hukuncin gado a cikin Al-Qur'ani. An yi riwaya daga Ibn Mas'ud, Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa, yake cewa khamsu ayatin min an-nisa lahunna ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a, yace akwai wasu ayoyi guda biyar a cikin suratul Nisa, yace wallahi na hison su akan komai a duniya, ina son waɗannan ayoyin biyar a cikin suratul Nisa'i fiye da duk abin da nake so a duniya. Yace aya ta farko ita ce intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, aya ta biyu inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, aya ta uku wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, aya ta gaba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Menene dalilin da yasa Abdullahi dan Mas'ud yake son wa'annan ayoyin. Yace abu na farko saboda wa'annan ayoyin suna bayyana muna haƙiƙanin adalcin Allah ga bayonsa. Allah madaukakin sarki yace aya ta farko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lalle Allah baya gafara a hada shi da wani a cikin bauta. Sai dai yana gafara ga abun da bai kai shirka ba ga wanda yaso. Wannan yana nuna kamar Allah yana gaya mu bayunsa galehin da idan kai ban yahewa galehin da idan kai zan yafe mashi. Allah yana gafarta kowane laihi idan bawaye amma banda laihin shirka. Ita shirka idan bawa ya hada wani da Allah a cikin bauta to Allah baya gafarta wannan laihi. Ka zo wurin wani malamin duba ko wani malamin cibbo da niyyar cewa zai baka magani na damuwar da kake ba tare da kai imani da sakakan cewa Allah ta'ala shike kaddara komai ba. Hissa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda yazo ma dan duba ko yazo wurin wani boka ya yarda ya gasganta shi ga abun da ya fada to yayi ma Annabi mata yayi ma Allah matari kuma Allah baya karba ibadar sa ya ƙaryata abun da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi. Kina ita shirka babban zunubi ce, shirka babban laihi ce. Duk laihin da bawaye Allah yana gafarta amma banda shirka. Saboda ita shirka yaki ne karara da Allah ta'ala, kamar kai shirin yaki ne da Allah. Hissa a hadisul qudusi Allah ta'ala yace ana aghna shuraka'a 'ani shirk. Allah ya wadatu da duk wani da zai hada Allah da shi. Duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta Allah zai bar mai abun shi. A ranar lahira za a ce wannan da kai bauta ma je wurin shi zai samu zaka ga shin zai saka ma da wani abu ba abun da zai saka ma da shi. To shine Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Malamai suka ce abun da ake nufi da nafsin wahida shine Annabi Adam. Nafsin wahida aka ce an halicci namiji da mace daga Annabi Adam. Domin shi Annabi Adam shine farkon halitta. Muyi bayanin haka a cikin suratul Baqara. Allah ta'ala ya bayyana yadda ya halitta Annabi Adam. Farkon halitta min hama'in masnun, aka yumbullaka wanda shedan da Allah yace ya wa Annabi Adam sajada, yace ya zan yi mai sajada face ni na fi shi alkhairi, ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da laka. To wannan halitta Annabi Adam kenan. Allah ta'ala kuma wa khalaqa minha zawjaha, ya halicci matar Annabi Adam daga gare sa. Wannan kuma an fahimce shi ne a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal mar'ata khuliqat min dil'in, lalle biyamace an halicce ta daga awazari. Wa inna a'waja shay fi dil'i 'alahu, mafi karkata abu a cikin jikin mutum ita ce awaza wanda take ta sama, ita ce mafi karkata awaza. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tafi kace zaka tsaida zaka miƙe wannan awazar da ta lankwace ta dawo tsaye zaka karya ta. Wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj, idan zaka ji dadi da ita zaka ji dadi da ita tana da karkatarta. Bi ma'ana ita kiyamace Allah ya halicce ta da karkata, ya halicce ta da rauni. Idan kace kana son ka ganta 100 bisa 100 to karshe karya ta zaka yi, shi kuma wa kasruha talaquha, karya ta shine ka rabu da ita. Kenan wannan yana karantar da mu raunin da Allah ya yi kiyamata da shi. Kiyamata babu shakka suna da rauni. Hissa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana doke da mata a cikin khaudash, wannan hema da ake aza bisa raƙumi. Sai miji ya ƙarfi su kama wannan hema su aza da ƙarfi bisa raƙumi. Sai Annabi ya ce rifqan bil qawarif, ku tausasa da ƙarau. Ita mace kamar ƙarau take, fashewa take, ayi tausayi a tausasa a kan lamarin mata. Nake yawan gani cewa lamarin kiyamace lamari ne wanda yake da buƙatar tausayi da taujihat da tunatarwa da fadakarwa da kwatamta mata yau da gobe. Kana iya yau ka kwatamta mata sai tayi kamar ta gane gobe tayi wani abin da duka ya goye la inda tayi kwanan baya. Zaka mata wa'azi har ma kuka za ta iya yi a wurin wa'azin. Alama annasu an ji wa'azi annasu. Amma gobe idan ta tashi mai lahilahin da tayi za ta yi a yanzu sai ya goge duka lahilahin da tayi a kwanan baya. Kina abin da yafi a hakura da su. Haka ake hakura da su da raunin nan nasu. Ba tare da karfafa cewa dole sai ka samu abin da kake so 100% ba. To shine Ubangiji Ta'ala ya bayyana wa batha minhum rijalan kaseeran wa nisaa. Allah ya watsa batha da yaran larabci shine watsa abu, amma anan ya zo da ma'anar halittawa ne. Wa batha minhum rijalan kaseeran wa nisaa ay Allah ya halitta daga dan annabi daga Adam da matashi diya maza da mata da yawa. Kenan duk halittar da zaka gani a bisa doron kasa ita mutunci ko ta aljance duka ya fito ne daga annabi Adam da ummuna Hawwa alaihi salatu wassalam. Ubangiji Ta'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah, wattaqullaha ku ji tsoron Allah. Allah ya maimaita jin tsoron sa a cikin wannan ayar so biyu. Farko ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, sannan kuma can gaba ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah, ba dan komai ba dan a nuna ma muhimmancin jin tsoron Allah. Saboda shi jin tsoron Allah abu ne wanda ake fadi da baki, amma a aikace shi yafi yawa. Kana iya ka fadi da baki kana jin tsoron Allah, amma a zahiri da hakikanin gaskiya jin tsoron Allah ba haka yake ba. Hissa shi kololuwar kyautatawa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, shine kololuwar jin tsoron Allah. Kyautatawa ka bauta wa Allah kai ka ce ga kaga Allah kana ganin sa. Idan baka ganin shi to Allah yana ganin ka, idan baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka. Duk abin da zaka yi ka san cewa Allah yana ganin ka. Shine wani malami yake cewa wa idha khalauta biribatin, idan kake banta a wani wuri wanda daga kai sai kai, daga kai sai abokin bannarka, daga kai sai wata badala da zaka yi, yace to kace ma ijiyarka fa inna Allah yarani, lalle Allah yana ganina. Allah mahalicci na yana ganina. Ka ga ya mu zuciyarka hakan. Hadisi ya inganta a cikin sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin wasu mutane da kogo ya taro su, iska ya koro su da hadari, suka zo a cikin wani kogo suka boye. Yanzu suna cikin kogon sai wani dutse katoto ya gangaro ya like kogon. Suka tura suka tura suka kasa ture shi. Sai suka ce to gaskiya babu abin da zai fitar da ku daga wannan kogo sai aikin ku na alkhairi. Kowa ya tuna wani aikin alkhairi da yayi, yayi tawassuli, yayi roƙon Allah ya tsamar da su daga wannan bala'i sanadiyar aikin alkhairi. Kenan wannan hadisi yana karantar da mu ya halitta kai tawassuli da aikin ka na alkhairi, Allah ya biya ma buƙatarka. Kace ya Allah ina tawassuli da son da nake ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka biya mini buƙatata. Domin son Annabi ibada ce. Ai daga cikin waɗannan mutane ya tashi ya tawassuli. Yace ya Allah akwai wata ƴar uwa ta ina santa, ina masihar santa, kuma so ba irin na tsakani da Allah ba, ina so ilalata da ita, amma na gaza samun dama. Wata rana yunwa ta koro da ta zo inda nake, ta gaya min buƙatocinta, nace ba zan baki buƙatar abincinki ba sai ki biya min buƙata. Tace ta yarda. Lokacin da ta yarda ya zo daga shi sai ita cikin ɗaki, tace mai ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah, kada ka bude zobe sai da haƙin sa. Yace a lokacin Allah babu wani makhluki a duniya, daga ni sai ita sai kai Allah dake gani na. Domin ita matar da ya ruhe tagogi sai tace mai ka ruhe ko wace taga, yace awo. Sai tace to ai akwai taga guda da baka ruhe ba, ya diba. Tace akwai taga guda, yace wace taga, yace tsakanin mu da Allah. Ai in kowa bai ganin mu a duniya Allah yana ganin mu. Yace Allah in nayi wannan dan neman yardarka Allah ka bude mu wannan kowa ta bude ta bar mu. Kuma wannan kowa ta bude. Wannan me yake karantar da mu? tsantsagaron dogaro ga Allah da kuma tsantsagaran yadda bawa ya kamata ya dinga maida al'amarin shi ga Allah duk abin da ka bari dan Allah to Allah zai hurhura ma mafi alkhairi daga gare shi wani malami ya karantar da dalibin shi wannan karatu yace duk abin da ka bari dan Allah to Allah zai musanya ma kana son shi ka bar shi ba dan kowa ba sai dan Allah to shi kuma Allah ya alƙawali zai hurhura ma ya baka wanda yafi shi haramun kowa yana son ya ci haramun innan nafsa la'amaratun bisu kowa yana son ya ci duke da ba tashi ba kowa yana son ya ga yana sa manyan tufafi yana son ya ga ya wanke ya hau mota mai kyau amma za a baka ajiya da amanar wasu kudade sai ka kwake amana ba dan kowa ba sai dan jin tsoron Allah wannan yaron da yaji wa'azin malamin shi shikenan wata rana sai ya zo inda wata mata da daddare zai sata tsakiyar dare ya keta da gina zai sata ya iske mata mai kyau sai ce ya fasa fata zai sata kawai zina zai zina kuma sai ya sake shawara ya ce kai Allah yana gani na kuma malam ya ce mini duk abin da na bari dan Allah Allah zai musanya mini da mafi alkhairinsa yace na bar wannan abun dan Allah ya hwasa sata ya hwasa lalata yana dawowa gida gobe tunda safe wannan mata ta zo inda malami tace malam ka samu min miji wanda zan aura jiya wani barawo ya fado mini ba dan da Allah ya tsare ba da banna ta abu sai malami yace to a cikin ku akwai mai son ta yace ni ka so yace mata kina son shi tace ina son shi mi gare ka yace bana da kuɗi tace ina da kuɗi ni ina da makudan kuɗi aka daura aure da kuɗin da matar da duk abin da ta mallaka sun zama karkashin wa karkashin shi me yasa saboda ya hakura ya dogara ga Allah dan haka duk abin da ka bari dan Allah to sai Allah ya hurhura ma mafi alkhairi da gare shi to shine ubangiji ta'ala yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham allan da kuke roko dan shi da zumunta kace as'aluka billahi wa birrahim wani ina roƙonka da Allah da zumuntar da ke tsakanin mu kai mini kaza wannan yana nuna muhimmancin zumunta isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar tashi alkiyama zumunta za ta zo bakin sirai wanda ya sadar da ita kace Allah wane ya sadar da ni Allah ka sadar da shi wanda ya kace ta yace Allah wane ya kace ni Allah ka kace shi jama'a zumunta tana da muhimmanci irin yadda yau muka dau zumunta ka dau dan uwanka danginka da ya kawo ma ziyara wani abu yake bukata gare ka wannan shi lalata zumunta a wannan zamani kana zuwa wurin dan uwanka shakikinka masoyinka amma shi dan zai tursa samai a cikin rayuwar shi cewa babu abin da ya kawo shi a gidanka sai dan neman daular duniya ti aiwane da wane suna zuwa gidanka ne dan abun hannunka to dan me kake son a soka wato abun mamaki ga mutanen mu a wannan lokaci kai mamaki ga mutunan dake cewa wai an so shi ne dan kudin shi to in ba so ka dan kudin ka ba dan kyawun ka za a soka ko dan sa tufafin ka ai ya kamata hankalinka ya baka cewa Allah yayi mutane mataki mataki yayi wannan mai kudi yayi wannan talaka yayi wannan maciyaci yayi Allah yayi mutane mabambanta ba dan komai ba dan ya jarabci wannan da wannan ya jarabci wannan da wannan Allah ya jarabci mai kudi da talaka ya jarabci talaka da mai kudi ya jarabci dan uwa da dan uwansa ya jarabci kowa da kowa Allah yayi rayuwar ne ba dan komai ba dan jarabawa to shine Allah ya ce wal arhama da zumunta kaga sai aka kawo zumunta a cikin wannan ayar dan a nuna ma muhimmancin dangantaka ba yadda muke yi ba a yau yace daga yau na yanke ta wai shi ya yanke zumuntar babu shi babu shi sai daga yau kada Allah ya sake hada ni da kai ko lahira to in ya zama aljanna ne fa kai ka ce kada Allah ya sake hada ka da wani to kuma sai aka kaddara wannan nan da kacce ka Allah ya sake hada ka da shi a lahira shi da aljanna ne mai yuwa sanadiyar zumuntar da ke tsakanin ku Allah ya tausaya ma ya bashi ceton ka a tsamu ka yi aljanna da kai domin lahira akwai ceto akwai alhorma a lahira ahlul qur'an za su yi ceto ma abuta alqur'ani za su ceci iyayensu ma haddata alqur'ani اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كرنت القرآن دومي القرآن زي زوران التاشي القيامة يناتي توغ مكرن تنسى كنا كرنت القرآن توزاك تيتي وند يزم سندية كراتو القرآن كما بابا أنا الله رزاء زود بابا مهدتن القرآن أسامي واني كمبي نسروتا يتنبيا ميني أكباني وانن كمبي أتي سبد أنكني دي هدتن القرآن تهك جماعة mu yi kokari mu sadar da zumunta domin zumunta tana da amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace duk wanda ya so Allah ya kyauta ta karshen sa yayi karshe mai kyau, duk wanda ya so Allah ya yalwanta bayan sa bayan mutuwar sa a dinga ambaton sa. Wasu malamai suka ce abun nuhi wa yun salahu fi atharihi a ƙara mai rayuwa, wa yun shafi umrihi a ƙara mai rayuwa mai yawa, falyasil rahimahu ya zada da zumuntarsa. Malamai suka ce wannan hadisi ana fassara shi akan zahirin sa, bi ma'ana idan kana son Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka, idan kana son Allah ya ƙara ma shekaru, to ka sadar da zumunta. An kaddaro ma zaka shekara 30 a duniya, wasu malamai suka ce idan kana sadar da zumunta sai Allah ya ƙara mu kawai a gogira cikin daren Lailatul Qadari a ce to wani an ƙara mai wasu 30 gaba sai ya 60. Menene sanadiya? Sadar da zumunta. Ko kuma an kaddaro zai shekara 50 a duniya, saboda yana sadar da zumunta sai ya ƙara mai 100 sai 150 kuma sai ya yi shekaru masu lahiya cikin hankalin shi da aminci. Da haka jama'a mu sadar da zumunta. Kuma gashi Allah ya kawo mana hanyoyi mafi sauki a wannan zamani don sadar da zumunta. Wannan waya ta salula. Cikin sauki zaka sadar da zumuntarka. Dan uwanka yana wata uwa duniya zaka kira shi, kiran da bai huce dala 20 ba, ka gaida shi ka sadar da zumuntarka. Isa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadithin da Bukhari fitar da shi yace laysal wasilu bil mukafi. Ba mai sadar da zumunta bane wanda ke bada kuɗi, ba shine mai sadar da zumunta ba. Walakin al-wasil idha allazi idha quti'at wasala aw kama qal, yace mai sadar da zumunta shine wanda idan an kace zumuntar yana iya kokarin sa ya ga ya sadar da zumuntar. Yau zaka ga wani ya yanke alaka da ƴan uwansa faufau, yace shi babu shi babu shi sai tashin kiyama. Da haka jama'a mu sadar da zumunta. Shine Allah yace tasaaluna bihi wal arham, kana roƙon Allah da zumunta, kace wani na roƙe ka da Allah da zumuntar da ke tsakanin mu. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Inna Allaha kana alaikum raqiba, Allah ya kasance a kan ku mai kiyayewa ne. Ai muraqibul li jami'i ahwalikum wa a'malikum, Allah mai kiyayewa ne. Abinda ake nufi da muraqib shine surveillance, wanda zai dinga tsaron abubuwa, kama a ce an sa camera da surveillance wanda za ta tsare gida, in wani ya shigo a gani, in wani abu ya moci kaza duka ya gani. To shi Allah mai muraqaba ne akan bayinsa, babu wani karamin abu a cikin mulkin Allah da yake kuce ma Allah. La takhfa alaihi khafiya, babu wani abu da ke boye ma Allah. Allah yana ganin komai kuma ya san komai. Shi mulkin Allah ba irin mulkin mutane bane, domin shi mulkin ɗan adam shi ne ake iya yin wani abu bai san an yi ba. Yanzu kana iya zama garinku har ka ƙara rayuwarka sarkin garinku bai san da kai ba, ko ba haka ba? Kana iya kai rayuwarka gaba ɗaya sai ka mutu ka koma ga Allah sarkin garinku bai ma san an yi ka ba, ko bai yi wa? Arama bai yi wa? Shi ya komi sauki, shi ma ya haya. Dan ba yiwa a ce duk wanda a cikin garin ga sarkin garin ga ya san shi, ba yiwa. To haka wani zai rayu ya mutu ya koma ga Allah ba a san shi ba. To amma shi mulkin Allah ba haka yake ba. Duk wanda ya zo an san shi, da wanda bai zo ba an san shi, da wanda zai zo an san shi, da radda zai zo da radda zai koma. Shi mulkin Allah haka ne. Ya'lamu ma kana wa ma lam yakunu wa ma sayakunu idha kana kaifa sayakunu, Allah kenan. Allah ya san abun da ya zama da wanda bai zo ba da wanda idan zai zo ya zai zo shi Allah ya san duka wannan to mulkin Allah a haka nan la takhfa alayhi khafiya to shine Allah yace ku ji tsoron shi inna Allah kana alaykum raqiba lalle Allah ta'ala ya kasance mai kiyayewa ne akan ku a wata aya sai ce wallahu ala kulli shay'in shahid a cikin suratul buruj Allah akan komai mai kiyayewa ne isa hadithin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi lafazi na al-Imam Muslim yace u'budillaha ka'annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa domin shi Allah babu abin da ke koyi mishi kaga wannan umurni ne da kuma tunatarwa da yadda bawa ya kamata ya kiyaye ubangijin shi kuma ya tabbata a cikin hadithin sahihu Muslim hadithin Jabir dan Abdullah al-Bajali annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wata jama'a ta Mudhar suka zo wata kabila ta Mudhar suka zo mujtabun nimar suna saye da tufafi waɗanda suke gasurin ga kamar su saboda talauci tufafi ke tatu irin tufafin da sun yi kama da kama a ce walki na damisa a lokacin da wannan mutanen musulmai ne suna saye da tufafi ke tatu amma zaka iske wani da tufafi kwamfili 40 50 60 Allah akwai wani bawan Allah yake bani labari yace mini shi a rayuwar shi tunda ya radda ya mallaki hankalinsa tufafin shi basu taba huce kwamfili 20 ba basu taba huce kala 20 ba yace daga radda suka kai 20 da rannan za a yi reverse a dawo baya za a hidda na hiddawa a bar na bari to jama'a haka muke rayuwa zaka ga wani an kawalisa hoto wahin shi tuli tuli in kana so ka gano haka nan ka zo wurin madanni malaman gwamnati ko da yake yanzu alhamdulillah ai wannan yanayi da ake ciki ya karantar da su ko an rage wannan ƙarya tufafi wata ta kasa cinna nama kanta komai a rayuwa tana samun kuɗi amma ita ta mai da himmar ta kullun sabin tufafi tana son yau a ganta da sabo gobe a banta a ganta da sabo ban kullun sabin tufafi sai kaji an ce tana da kwamfili sama da 70 wata tana da kwamfili 80 kuma duka wai a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallama da yaga waɗannan sahabban sun zo da irin waɗannan tufafi ran annabi ya baci nan take annabi ya tashi ya khutba yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku Allah wanda ya halicce ku daga rayuwa guda duka ƴan uwan juna kuke wa khalaqa minha zawjaha har zuwa ƙarshen aya ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat yace ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta dubi abinda ta aikata dan gobe ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah annabi ya kwadaitar da su akan kyauta ayi sadaka annabi ya ce tasaddaqa rajulun min dinarihi mutun yana sadaka daga dinarinsa wa min dirhamihi daga dirhaminsa min sa'i burrihi daga sa'i na burrin shi wa sa'i tamrihi da sa'i na dabinonsa ai sadaka nan take sahabbai aka fara sadaka aka fara sadaka sai da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana burmushi yana annashuwa aka gano lalle annabi ya samu nasuwa sallallahu alaihi wasallam to jama'a ya muke da ƴan uwan mu yau zai rike yana da tufafi idan muka tsaya a bangaren tufafi nan kadai ma zaka ga wani bala'i idan muka koma a bangaren abinci yana da abinci daga shi sai ma tanshi sai diyansa ga ƴan uwansa can da yunwa kuma babban matsalar babu gode ma Allah kullun jin yake har yanzu akwai saura Allah yayi masa ni'imomi ga sunan barkatai na daga cikin ni'imomin da Allah zai ma bawa mafi natsuwar ni'ima bawa ya zan bashi gidan haya to wani zaka iske bashi gidan haya amma kullun cikin barkata yake shi jin yake har yanzu Allah bai mai ni'ima ba har yanzu jin yake akwai sauran ni'ima kadi ba kaga waɗanda ke haya yadda suke cikin takura bale idan Allah ya jarabci mutum da mai gida wanda bai ganewa wata ya mutu ya fara azazzale shi yace ai wata ya mutu ya fara sa takura masa kage ya kasa samun natsuwa da sukuni saboda ana biye sa bashi to shine Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar cewa mu ji tsoron Allah mu sadar da zumunta domin Allah ta'ala mai kiyayewa ne a gare mu wa atul yatama amwalahum na'am
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وبنجي تعالى يتشي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Allah ta'ala ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyibi kada ku hurhuru mummuna da na kware wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyar marayu a cikin dukiyarku innahu kana huban kabira lalle cin dukiyar marayu zunubi ne babba malamai irin su al-imam ibn mardawaihi ya yi riwaya daga abu huraira Allah ta'ala ya kara yarda gare sa yace an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene huban kabira yace shine isman kabira zunubi babba Allah yace wala ta'kulu wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyin su abun nuhi a wannan ayar dan uwa ne ya mutu ya bar dan uwan shi ya bar mai marayu da dukiya to da inda suka girma suka balaga suka san ciyon kansu a ba su dukiyar su kada ka ce a ba su iya juyawa ba su a ba su dukiyar su isa aya ta gaba za ta bayyana muna alamomin da za a gane a ba marayu dukiyar shi Allah ta'ala ya gayyana ya gaya mana ya zayyana muna tsarin da ake bi a muƙamu marayu duke shi kuma komai ba a ragewa ya mutu ya bar miliyan 10 yanzu bayan rasuwar shi da shekara 15 dan shi ya girma sai ka kira shi to wani lokacin da Allah ya yi babanka rasuwa kana da shekara 2 ko 3 yanzu naga ka natsu babanka ya bar dukiya miliyan 10 ko miliyan 10 mun yi kasuwanci da su an ci riba ga uwa kudi ya kaga ya kamata a yi da su nan zaka gano yana da hankali idan bai da hankali zai ce a kawo su duka a bar kasuwanci dan nan zaka gano akwai matsala to an bashi su duka mi dai da su ai shi ke faruwa ga wasu marayu wani marayi zaka ga da yawa zaka ji mutanen mu suna cewa kudin gado ba sa da albarka ko ba haka ba ai ba kudin ne ba su da albarka ba hannun da aka sa su ne bai iya juya su bane su yi albarka an bashi dukiya bitali baban shi ya mutu ya bar mai daruruwan miliyoyi bai iya kasuwanci ba ana bashi su zai ta ya sa waga hanya ta lalace ya doko ya sa wannan hanya ta lalace karshe ko da aka shekara 1 2 kudin sun wage sai ka ji an ce kudin gado ba su da albarka a ba kudin ne ba su da albarka su kudi suna nan da albarkar su ina fata an gane wannan to shine Allah ta'ala yace ku ba marayu dukiyoyin su kada ku ci dukiyar marayi wannan shine abinda muka kware a yanzu cin dukiyar marayi an iya cin dukiyar marayi haƙin marayu ya shigo ƙarƙashin shi danne dukiyar su ta shigo ya danne wani ƙarshen ta zai aure uwar su ya zauna gidansu kuma ya canje dukiyar su wanda abun da ya kamata ka aure uwar su a cikin gidansu to ya zama wannan gidan akwai wani ujira da ake wata jinga da ake amsa saboda ba gidanka bane ita ma ba gidanta bane ba ta iya yankewa ta ce na bar gidan a ci gaba da zama a'a gida ba nata bane gida na magada ne sai ko in ya zama kasanta ne ta yahi tace to gida da nau da ni da diyana ne addashi ni ina da sumuni su suna da kaza zamu cin maka son sumuni sumuni shine ƴan wuciyam ɗaya cikin takwas ita tana da kaso ɗaya cikin takwas idan ya mutu ya barta da ɗiya an gane idan ya mutu bai barta da ɗiya ba tana da ɗaya cikin hudu za a raba dukiyar hudu a bata kaso daya idan ko ya mutu ya bar diya to tana da sumun dai cikin takwas za a raba dukiyar takwas a bata kaso guda ina fata an gane wannan to yanzu cikin kasonta sai gidan ya hado misali tana son gidan ya zama da ita da diyanta an yi ma gidan kudi miliyan 8 misali zambada kakin mu kai cikin masalolin gado wanda zamu dan tattauna akan masalolin insha Allah ta'ala idan ta ci inda zamu rubutawa ga tabulo sai aka tabulo mu zana a yanzu gidan yana miliyan 8 ita tana da miliyan 2 diyanta tana da 5 su kuma suna da miliyan 6 kina ita yanzu kaso nawa gare ta cikin 10 ita miliyan 2 su miliyan 6 tana da kaso nawa cikin 10 kaso 2 cikin 10 su suna da kaso 8 kina yanzu mijinta wanda zai aure ta sai ta ce mai to wani ka ga dai gidan ga na marayi na marayu ne an yi haya shi jikka 40 ka ba da jikka 30 ni nau kaso jikka 10 na yayi ina fata an gane wannan wannan shine an yi adalci ba a ci duke marayi ba amma wani haka zai zauna cikin gidan ba amfanu da shi ba haka ai ta zama ta bata mai rai sake ta bayan ta ai hidiya da yawa da shi wani ma zaka ga an bar gidan haka zai zauna da ita uwar ta aihu daya ta aihu biyu ta aihu uku ta aihu hudu har amince gidan na suwaye ya mutu ko kuma ita ta mutu ai ta rigima gidan suwaye saboda asali ba a biyo asalin abinda shari'a ta gindaya ba isa shi kudin marayi matsala gare su jama'a dukiyar marayi dukiya ce mai hadarin gaske isa su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce innal ladina yaakuluna amwalal yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle wanda ke cin dukiyar marayu suna cin macikan kaso wuta ne sai suka cika yawan tambaya game da marayi yasalunaka anil yatama suna tambaya ka game da marayu ya zamu yi tunda an ce kan mu tabi dukiyar su to wasu daga cikin sahabbai sai su hidda ala mu'amala da marayi ba su mu'amala ta nisa ko ta kusa da marayi sai Allah ya ce yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih Allah ta'ala ya san kwarai daga lala idan kuka cudanye da su kuka yi mu'amala da marayu kuka ba su haƙƙin su to Allah ya san na kwarai kake ko ba na kwarai kake ba kai baka da buƙatar sai ka zo ka wanke kanka ka wace ma Allah kai na kwarai ne Allah ya san na kwarai kake ya san zuciyar kowa ba sai ka zo wai zaka ga wani ya matsa Allah ya ba mu ikhlasi Allah ka sa mu na kuma shi ƙarya yake ya san ba da ikhlasi yake ba ko ba haka ba kage ya matsa a wa'azin shi Allah ka sa mu na yi danka a cikin ayyukan shi activities ne da gobe da kullun zaka je na Allah ya sa muna yi dan shi kuma shi ya san ba dan Allah yake ya san akwai wata manfa'a da yake so ya samu hissa wasu malamai zaka ga daidai da ayyuka na yau da gobe na marayu suna gudun su malamai magabata suna gudun aiki wanda za a ce aiki ne na marayu saboda tsoron kada su ci dukiyar marayu su shigo cikin innal ladina yaakuluna amwalal yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira saboda su malaman sun san wutar Allah wato jama'a mu ne ba mu san wuta ba zaka ga ana wa'azi ana bai ana wa'azi kan wutar Allah hankalin mutun kwance magabata ya an ka zo ana wa'azi kan wuta zaka ga mutun ya hoshi da kuka wani suma yake wallahi sai an zuba mai ruwa saboda an gayi wuta Allah zaka ji malamai in an ka zo ana karanta alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'alun wallahi zaka ga mutun ya sumi saboda yadda ya san bala'in azaba Allah ta'ala amma mu ko a jikin mu zaka ga mutun karshen lalacewa bakin makabarta zai zo ya sata kai ka san dai duk duniya babu inda ake samun wa'azi kamar makabarta ko dan uwanka ne an dauko shi za a turbude shi gaban ka amma wani nan bakin makabartar zai sata baka ji motum limam da aka sace bakin makabarta anan garin limamin juma'a an zo an yi turbuda gawa an ƙara wa'azi malai ya tunatar da al'umma a ji tsoron Allah yayi wa'azi yayi nasiha ni wallahi na san limamin yanzu ko da aka ƙara wa'azi wasu nan an yi kuka wala ya dawo ya jama shi ina mashin aka ce zo ka duka ayi sama da moton malam ayi sai wa'azi ya dawo ba ya ayyuhan nas ku ji tsoro Allah ku mai domin motona to da haka jama'a Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku cudanye dukiyoyin su tare da dukiyoyin ku fa ta'kulu jami'an sai ku ce dukiyoyin gaba ɗaya kada ku yi hakan innahu kana huban kabira domin yin hakan babban zunubi ne wurin Allah ta'ala ai cin dukiyanku ga marayu cin dukiyan marayu tare da dukiyanku zunubi ne kuskure ne babba ku nisance shi kada kai raka tabka wannan babban kuskure kuskuren hada dukiyanka da dukiyan marayu idan ya mutu ya bar kudi ba haifin shi kai aka bar magado a matsayinka na amanar shi a matsayinka na yayan baban shi ko na kanin baban shi to babban abin da zaka yi ka hidda dukiyanka daban ka san uwar kudinka ka hidda ta marayi daban ka san tashi sai a ci gaba da mu'amala duk radda yaron ya balaga ya san ciwon kansa sai ka kira shi to ga kudinka da babanka ya bari ni gano sannan a tsawon lokacin nan cikin su nake ciyar da kai cikin su nake shayar da kai cikin su nake masu tura ga abin da ya saura sai ai kalkin ai lissahi sai kaga an yi ta salum alum amma jama'a da kaga an wahala to an bar shari'ar musulunci duk wahalar da muke yi a yau wurin gado wahalar da muke sha a wurin dukiyar marayi wallahi yana da alaka da an bar shari'ar musulunci sai ka iske gida mahaifi ubangidan ya rasu a kiraba gida diyan shi su zo su mutu a kiraba gida diyan shi su zo su mutu a kiraba gida jikokin su su taso sai a ta rigima sai a rasa ina ne aslul mas'ala ina ne far'ul mas'ala ai ta rigingimu akwai wani gado da aka kira ne ake bani labari shi zamu cimma irin shi a cikin wannan surar insha Allah da yadda ake hidda irin shi shi baban matar shi ya mutu baban matar shi ya mutu ya bar hili hilin ya yi miliyan 100 an gane yanzu matar shi sai ta mutu kenan yana gadon matar shi ita kuma matar shi tana gadon babanta ga yannanta da kannanta duka suna da rai sai yazo ya ce a sai da a bashi gadon matar shi akai ta rigima kai da ba dan baban mu ba zaka to aka ce oh okay kuma malamai suka ce ai yana gado ya za a iya gaje babanmu ai bai aka ce a'a ba babanku yake gado ba yana gadon diyar babanku da ya aura to jama'a da an raba kakin ai wannan mace bace kai raga ina ana kaya nan to ne duka shine matsalolin da ake ciki sai ka iske gida na gado an rasa wanda zai gado shi saboda an caccakula al'amura diyan diya sun zo diyan diya sun zo karshe sai dai a ce a bar gidan ya zama gidan fami amma lokacin da kowa ya san nashi ba raba kai bane jama'a baba ya mutu to shikenan kowa ya san nashi domin in ba a yi haka nan ba yaran mu na yanzu natsuwar su da hankalin su ba dai take da yara na dauri ba na dauri kanin baban shi zai shata mai jallayi wallahi ba zai kitare shi ba sai tashin kiyama kanin baban shi zai cewa kada ka yarda ka tadda magana kaza ka barta ya barta nuna goshi amma mu na yanzu justice ana yin wani abu bal yayi justice ana yin wani abu yayi wurin alkali yayi wurin sarki wurin shari'a karshe abunda aka yi dan hadin kan al'umma al'umma ta wace abunda aka yi dan hadin kan fami fami ya wace dan duk abunda aka kare gidan sarki ko gidan justice ko kai ka san al'almari ya ta'azzara famin da duk shari'ar shi ta kare a gidan alkali an samu matsala sai dai daga baya a koma nadin tabarma kunya da hauka Allah ta'ala ya datar da mu ina ganin sai mu tsaya akan wannan ayar gobe idan Allah ta'ala ya tada mu zamu tashi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba abunda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala muke roƙo ya kankare a cikin zukatan mu wannan shine darasin mu na farko dama a al'ada darasin farko ba al'adanci fara da wuri ba saboda tsare-tsaren abubuwa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da kasar mu Niger lafiya da sauran kasashen musulmai gaba daya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh